Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka haka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25/31/41 haka kuma ana iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya ko kuma kai tsaye a fada shafin mu na Facebook Live a jimu yanzu haka ko kuma shafin yanar gizon mu na voahausa.com. masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau talata 24 ga watan Janairun shekarar 2017 zamu yi magana ne game da harkar ilimi kamar yadda aka saba a duk ranar talata, inda a wannan makon zamu yi magana game da alhakin daukar nauyin ilimin primary da secondary a Najeriya.
Muna son mu gano abin da mutanen gari suka sani game da yadda ake tafiyar da dawainiyar makarantun na matakin farko da na biyu. Ya suke kallon lamarin na karatun ƴaƴansu?
Bai kamata a ce gwamnati ita kadai za ta je a ta coordinating ginin primary, ginin waye? Ya kamata a ce to yau wannan ginin primary da za a ginin primary sai a kira PTA din nan, a wannan ginin zai ci miliyan 10. Tunda zai ci miliyan 10, yan haka ne to mutanen al'umma da ke wajen nan su kawo miliyan guda, yanda su ma za su tabbatar da wannan abin nan su ma akwai kudin su a ciki. Ita ma gwamnatin jiha ta tsara ma kanta wani abu da za ta zuba a kudin nan, kaga kowa za a gudu tare a tsira tare.
Akwai amsoshin ku na tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To sai kuma mu ce Safinatu, muna godiya. Mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter, shin wane hukumomi ne ke da alhakin daukar nauyin tafiyar da makarantun gwamnati na primary da secondary a Najeriya?
Sakon farko daga Muhammad Shehu Mararraban Kunini yace yau da gobe, fatan alheri a gare ku. A matsayina na malamin makaranta, gani na wannan nauyin ya rataye ne kacokan akan gwamnatocin jihohi da kuma na tarayya.
Sai Haruna Boda in kaibu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace ai akan gwamnatin tarayya ya rataye kacokan domin ita ce take da alhakin kula da su. Sai dai ku mazauna unguwa ko gari za ku iya bada taku gudunmuwar, amma babban nauyi kamar yana akan gwamnati da hukumar ilimi ta tarayya da jihohi da sauran masu ruwa da tsaki a harkar ilimin.
Sai Sa'idu Sabu Auyau yace yau da gobe, hukumomin da suke dauke da harkokin ilimi a Najeriya su ne ma'aikatar ilimi ta kasa da ta jaha, ta karamar hukuma, da kuma iyayen yara, da kuma masu kudin kasar, su ma za su iya bada gudunmuwar su.
Sai Ibrahim Aliyu yace gwamnatin tarayya ya kamata ta kula da harkar karatun primary da secondary in har ana son ci gaba a Najeriya.
Sai Sakon Shehu Adamu Rajau yace makarantun gwamnati ai suna karkashin kulawar gwamnati ne tun daga primary har secondary, saboda haka duk wata hukuma da za ta sanya ido a kan su to tana karkashin gwamnati ne. Babban abin yi shine gwamnati ta bayar da duk kulawar da ya kamata ta hanyar inganta makarantun da ke karkashin ta, a gyara azuzuwan karatu, a dauki kwararrun malamai, kuma a biya su albashi akan lokaci. To da zaran an yi haka, to an yi wa tufkar hanci, Allah Ubangiji dai ya azurta mu da ilimi mai amfani.
Sai Ado Salati Goma ga Annabin Rijau yace salamu yau da gobe, ai babu hukumar da ta taka wannan irin matsayi kamar hukumar ilimi, domin ba a tambayar ka za hanyar rafi, agwagwace ya kamata a tambaya a sha labari. Da fatan hukumar kula da ilimi za ta ƙara ƙaimi fiye da wanda take yi don ganin al'umma sun samu ɗimbin ilimi. A ƙarshe ina roƙon Allah ya bata ikon yi.
Sai Bilyamin Ma'azu ɗan mama yace yau da gobe, ɗaukar nauyin makarantun primary da secondary har ma da jami'o'in jiha ya rataya a wuyan jihohi ne, amma abin takaici sai gashi Allah ya kawo mu wani lokaci wanda gwamnatoci ke yi ma ilimi rikon sakaina, ko sun manta da cewa tasalar ilimi ne suka tsinci kawunansu a mukaman da suke hura hanci da su, ko kuwa suna tsammanin ƙasa za ta ci gaba, al'ummar ta na cikin duhun jahilci? ya kamata waɗannan gwamnatocin su ji tsoron Allah su sani amana ce Allah ya ba su kuma zai tambaye su.
Sai Abubakar Lawal Abubakar Daura yace yau da gobe hakika gwamnatocin jihohi suke da alhakin daukar nauyin tafiyar da makarantun primary sai dai kuma basu kullawar da ta dace. Shi yasa lamarin ke ta ƙara lalacewa a Najeriya da fatan Allah ya kawo mana sauki.
Sai Adamu Aliyu Ingul da Borno yace yau da gobe sanin kowa ne alhakin daukar nauyin tafiyar da makarantun gwamnati da primary da secondary a Najeriya. Yara tayi ne a wuyan gwamnatocin jihohi sai dai a yanzu ba haka lamarin yake ba. Domin kuwa makarantun primary da secondary duk sun koma Kongo. Babu kayan aiki sai dai karski dalibai suna wasan kwallo a farfajiyar makarantun.
Sai Fatima Abdulsalam Dambam tace ni dai a gani na wannan haƙi ne da yara tayi akan gwamnatocin jihohi. To amma yanzu kusan gwamnatocin sun watsi da harkar ilimi a tashi lafiya.
Sai Zainab Musa mai Aduwa tace salamu yau da gobe. Hakika daukar nauyin tafiyar da makarantun primary da na secondary yara taya ne akan gwamnatin jiha da kananan hukumomi. Sai dai ba sa bada kulawar da ya kamata a ce suna badawa domin sun san ƴaƴan su ba sa makarantun gwamnati. Ina fatan waɗanda ke da alhakin akan haka za su gyara halayen su su yi abin da ya dace. Maryam Safinatu Usman ku tashi lafiya.
Sai idan muka koma shafin mu na Twitter @AishaRima1 yau da gobe na fahimta gwamnonin jihohi ne nauyin ya ta'allaka a wuyan su wajen daukan nauyin abin da ya shafi makarantun.
Sai @Mahmud Kaura 01 yace sanin kowa ne hukumar bayar da ilimin bai daya UBE da ma'aikatar ilimi na jiha da tarayya sune da alhakin daukar nauyin ilimi a Najeriya.
Sai @Shafi'u Abukur yace gwamnatocin jihohi da kuma na kananan hukumomi suke da alhakin kula da fannin ilimi domin su suka fi kusa da jama'a.
Sai daga ƙarshe @Alhaji Forever yace gwamnatin tarayya amma filin yau da gobe ku sani hannu daya baya daukar jinka kan daki sai an taru. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To mun ji sakonni kan sai mu ce muna godiya ko Maryam da Safinatu.
Haka ne. Usman ka san abinda muka lura idan muna ciro sakonni sai kaga wasu da sako iri daya ka rasa gane ko wa yake
kamar wani ya kwaikwayi wani
ka rasa gane wake
idan wani ya karanta nashi ya mishi dadi ina ga to shi ma yana son a ga sunan
shi sai ya kwafa. To in ana haka muna kira ga dan Allah a girmama fasaha kar wani abin fasaha ka dauke ka dora anaka in kuma kai haka sai ka ce kamar yadda wani ya ce kaza sai ka sa sakon ka ga ba shi abin shi
kamar kai da abin da yake kenan kai ma kana son
haka ne
amma an ka dauka gabaki daya ka sa ai ba ka bi dace ba. To wakilin mu na jihar Katsina a Najeriya akan harkokin ilimi wato Zahardin Sani ya tattauna da matasa a garin Funtuwa game da daukar nauyin ilimin primary da secondary.
To jama'a masu sauraron mu wannan shiri na yau da gobe ya samu zuwa cikin garin Funtuwa inda zai tattauna da wasu masu ratsaki akan harkokin ilimi inda za su yi mana bayani akan yadda ake kashe kudaden gwamnati a bangaren ilimi kama daga gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta kananan hukumomi. To a wannan zaure yanzu haka ina tare da malamin su na farko ka gabatar mai sauraron sunanka.
Assalamu alaikum sunana Abubakar Ali Dogo Funtuwa.
To malam na gaba.
Assalamu alaikum sunana Abdulaziz Sani.
Malama muna so kema mu ji daga bakin ki ko menene sunanki.
To assalamu alaikum ni ce Aisha Abdullahi Badaru.
Kai ma sai ka ga mai sauraron sunanka.
Sunana Malam Yazid Ahmed.
To malam na karshe ya sunanka.
Sunana Malam Ibrahim Bala wanda aka fi sani da Ira Bala.
To alhamdulillahi masu sauraron mu zamu tattauna da su akan yadda suke kallon gwamnatin tarayya da na kananan hukumomi su suke samu da kuɗi. Malam Yazid, me ka fahimta da wannan bayani da su al'umma suke so su ji daga bakinka?
Eh to gaskiya kusan za a iya cewa haka ne saboda abin da ke faruwa a wancan lokutan kamar mu a jihar Katsina zaka ji sadda za a biya kuɗin jarabawa yara sai ka ji an ce an hada da kudin kananan hukumomi da ta joint account kenan. Amma kuma wannan kudin joint account din in san samu ne in za ka sai su a makarantun secondary da na secondary za ta zama na junior kenan. Wannan daga JS1 zuwa JS3 nan ne aji ɗaya zuwa uku na secondary iyakan nan ne za ka iya kashe kudin local government. Amma yawanci gwamnatocin nan suna kashe kudin local government har zuwa aji shiddan karshe wanda a zahirin gaskiya bai kamata ba. Ya kamata a ce sun tsaya sun tsara abin nan a inda iyayen yara za su shigo cikin sabgan nan sosai. Duk yanda za a bada wannan ilimin in dai iyayen yara ba za su shigo ciki ba to kusan dai labari ne. Dole ita gwamnatin jiha ta yi coordinating ta yi making sure kowace makaranta PTA dinta tana da rai ta sanya a'a me matsalar makarantar nan. Ya kamata a ce bai kamata a ce gwamnati ita kadai za ta je a'a ta yi coordinating ginin
primary ginin waye ya kamata a ce to yau wannan ginin primary da za a ginin primary sai a kira PTA din nan a wannan ginin zai ci miliyan 10 tunda zai ci miliyan 10 yan haka ne to mutanen al'umma da ke wajen nan su kawo miliyan guda yanda su ma za su tabbatar da wannan abin nan su ma akwai kudin su a ciki ita ma gwamnatin jiha ta tsara makanta wani abu da za ta zuba a kudin nan da kudin su Abuja da kuma kudin da local government ke tara kaga kowa za a gudu tare a tsira tare
mallai zakai na fahimta ina kamar kana so shi harka ilimin nan dai a dawo da kamar in na fahimce kila kana nufin a rinka biyan kudin makaranta kenan
eh kusan haka ya kamata a ce yau makarantun nan bai kamata a ce free suke ba 100% duk abin da aka ce ma kyauta ne mutanen ma suna ganin shi kane ko kamar banza saboda zaka iya tunawa hane ko yana daga cikin abin da za ka ga a'a ha'il ba wai ilimin boko kade ba ha'ilimin addini za ka ga mutane sun dauke shi da sauki kawai a'a za ka ji mutane ba su da masa biya da kudin wannan makarantun nan ba kudin laraba da ake biya sai ga ana ta daraga da mutane ana maido da yayan su wannan to shi ilimi dole ya kamata a mai foundation mai zaman kanshi ba magana abin da za a yi shi wanda bai daurewa ba ya kamata kuma me ba zai daurewa shi a'a mutane ko babu gwamnati ya kamata a ce mutane za su iya coordinating ilimin yayan su ba dole ma sai da gwamnati ba
mallam Irabala kaji yadda takwaranka ko kuma in ce shi mallam Yazid yayi bayani ya kake kallon wannan al'amari na ganin cewa kudi yadda ake kashe kudi a irin makarantun mu kuma za ka ga wani lokaci kudin nan ana cewa ana samu sai da kananan hukumomi ko irin gwamnatoci haka ya kai me na karaya akan wannan
to jama'a assalamu alaikum ni alawa gani dangane da yadda gwamnatoci suke kashe kudade gwamnatin jiha tana da matukar muhimmanci wajen kashe kudade da take yi dangane da ginin makarantu ko wasu gyaran makarantu ba wai gwamnatin jaha ba wai gwamnatin tarayya da gwamnatin kananan hukumomi su kadai ne wai ake ganin suna kashe kuɗi ba a'a gwamnatin jaha su ita ma tana taka muhimmiyar rawa wajen ganin ta farfado da ilimi a kowace irin jaha ce
kamar misali
saboda in muka lura da irin gine-ginen da ake yi ba wai zaka ga gini kadai an gina makaranta wai ka ji kai tunani ko kuma wani yazo ya ce ma a'a gwamnatin tarayya ce tazo tai wannan gini ko gwamnatin karamar hukuma ce tazo tai wannan gini duka in ka bi symbol ko kuma wani rubutu da za a yi a wannan gini za ka ga cewa gwamnatin jiha ta taka muhimmiyar rawa wajen gyara ko gina makarantu in muka dauka littattafai da kayan rubutu da sa'alli da duk wani instructional material da za a kawo a makaranta zamu ga cewa gwamnatin jiha ita ke taka muhimmiyar tana da wajen kashi 85 wajen gudanar da wannan aikace so gwamnatin jiha tana da matukar muhimmanci wajen ganin ta farfado da ilimi misali in muka dauka wajen supervision na malamai diba yadda malamai suke gudanar da aikin su kafin kaga gwamnatin tarayya ta turo jami'anta sai kaga gwamnatin jiha ta turo nata ranar da ka dawo hutu sai da gwamnatin jiha ta turo jami'anta domin ta zo ta ga yadda ake gudanar da aiki yadda malamai da dalibai suka dawo aiki amma har yanzu da muke sati na daya ma ya kare ba mu ga gwamnatin tarayya ko gwamnatin karamar hukuma ta zo ta dibi wannan aiki da ake gudanarwa a makaranta to anan gwamnatin jiha ni a nawa gani tana taka muhimmiyar rawa duk da tana amfani da kudin da ake turo ma kananan hukumomi da kudin da gwamnatin tarayya take turo mata tana gudanar da ayyukanta
to kin faji tattaunawa kala-kala an fara kashin farko kenan wanda in kika kula abin da yasa muke ci ya kamata mu dan ciburki mu dan shiga sannan mu saki kyale su in kika kula sun maida hankali akan maganar kashin farko kenan gwamnati da iyayen yara kun lura
na gani Usman kai ina so in sani kai da kake da ƴaƴa a nan makarantun firamare na Amurka yaya abin ne yake
to kin ga kamar misali magana dai kamar PTA dai na magana iyayen yara abin da ke faruwa yawancin aka dawo hutu zaki ga sun dan mana wasiƙu ko ta email ko waye cewa ba dole bane ba a ce dole sai kai ba amma za su ce maka zaka iya bada gudunmawa ko ka sai wasu abubuwa kamar t-shirts na iyayen kungiyar iyayen yara
dan ga masu ma'aikata makarantar su kyauta ne ko
kyauta ne yau tunda masu public schools ne kyauta ne dama haka daga primary har secondary to amma sai a ce maka to ga PTA na iyayen yara za ku iya dan bada taimako ko gudun mawa na abin da kuka sa kanku ba wai an ce dole ba amma misali zaka dan ce maka akalla dala 10 misali zuwa kaza iya karfinka to ta wannan kudin da ake tara zaki ga an yi wa yara abuwa akai su irin excursion an yi wane ne akwai abu da yawa da suke yi da wannan to shi sa da yayin magana iyayen yara da PTA wurin misali nan ajujuwan a ce kila ga wani aji guda daya ma PTA ce ta gina tunda ai a san Najeriya mun bar lokacin ai daga can muka fara yaran namu zamu ga cewa ga kudi ana biya na PTA
kaman taimakawa iyaye da suke yi
iyayen yara da suke
magana da yayi din kan
yawa to shine to haka dai abun yake
Zaharaddin din ya cika bar tambayar matasa a cikin kashin hirar na biyu inda ya karkata tambayar sa ga kallabi tsakanin rawuna a zaura
Hajja Aisha kin ji yadda duk waɗannan al'umma da suka yi wannan bayani to ke wani ƙari zaki dangane da wannan
gaskiya ba abin da zan ce in ce alhamdulillahi kuma hakan yayi daidai saboda yanzu haka akwai wani kanina nan Aminu mu muna so yayi karatun sosai ga mu ba mi ba mun yi secondary aji uku kaman wannan malamin irantar da ni yanzu haka ban da aure ina so in koma makaranta abinda ma ya kawo ni kenan an ce ana yin wannan ATC asabar da Lahadi in ji zan kashe kaman nawa ne in taimaki kaina saboda in iyayen yara suka kashe kuɗi ko da kai Allah ya sa baka tashi da iyayenka ba ka san suna son ka ne kuma saboda koda ka zaka ba iyayenka tarbiya cewa iyaye na ga abin da suka yi baya kuma gwamnati din abin da za ta yi ba kaman iyaye ba saboda ita ta kula da inda yara su zauna lokoki da sauransu abu kadan ne suke yi daga ciki a ce a kawo kudi kaman kudin PTA ko a ce a kawo ko kudin toilet paper an za a yi zana jarabawa
malama Aisha ban anan jihar Katsina ila su ma malamai da sun sani sun kiwa sun ga yadda ake gudanar da irin ayyuka na gyare-gyaren makarantu wata kila ma yanzu duk kun sani
kusan wannan kusan ko ina ne ba wanda zai ce bai ganin shudi da fari
malama Aisha kin ga an ce ana kashe kudi ana gina waɗannan makarantu da dai gyare-gyare duk ganan dai ya bi kamar ruwan dare a cikin wannan jiha ta Katsina sako da lungu-lungu na cikin jiha kin san ta yadda ake samun waɗannan kuɗi kuma gashi kila kina ganin ana kashe su kin san ta yadda ake samun su
gaskiya ban sani ba amma su gwamnatocin suna so ilimi ya bunƙasa a ko'ina saboda din inda aka zauna da jahili da mai ilimi koya yake he kaga bambanci kuma me ake so ci gaban Najeriya ilimi da komai dai ya wadata da sauran
to madalla malama Aisha to malama Abubakar nayi mata tambaya wata kila ita tace ba sani ba wata kila kai ka sani kamar yadda nace yadda kila kana ganin ana ta gyare-gyare da dai makamantan su kama da makarantun primary da na secondary a fadin wannan jiha an ce ana ta kashe kuɗi kuma lalle kila wata kila kai ma ka gani ko ana kashewa me sawa zai so ya ji ka san ta yadda ake samu waɗannan kuɗin har ake gudanar da waɗannan ayyuka
assalamu alaikum zan iya cewa na san in tin da ake samu wa'innan kuɗaɗe na farko akwai grant allocation wanda ake badawa daga federal government daga nan akwai kuma taxes da ake ansa a hannun mutane wanda ita gwamnatin jiha take amfani da shi wajen gudanar da wa'innan ayyuka to amma zan ɗan yi shirfi akan abin da abokaina suka faɗa dangane da yadda ake kashe wa'innan kuɗaɗe gwamnatin jiha tabbas suna ƙoƙari wajen gine-gine structures kenan tabbas ana yin gine-gine ana kawo kujerun zama ana kawo alli da littattafai na farko dole ta kula da tsaron mutanen nan na biyu dole ta kula da ilimi na uku dole ta kula da lafiya to shi ilimin nan idan ho babu shi wa za a samu da jahilan yara ne ba ya za a samu da ilimin nan ingantacce dole a samu ingantattun malamai shin shi wannan malamin an same shi haihuwa shi ake dole ma gwamnati za ta mai da shi zama malami
to malam Abubakar ka ce ingantattun malamai naka fahimtar suwa kake ganin suke samar da malamai an ce akwai malaman karamar hukuma akwai malaman jiha akwai ma malamai irin na manyan makarantu wato waɗanda ake cewa tertiary institutions suwa suke samar da malama
wannan tambaya ta mun dadi sosai a yanzu a yanda muke a jihar mu jihar Katsina hukumar SUBEB mana State Universal Basic Education Board hukumar bada ilimin bai ɗaya ita ce take samar da ɗalibai malamai a makarantun primary daga primary 1 har zuwa primary 6 da nan kuma da karamar secondary su suke samar da wa'innan malaman sannan malaman secondary su kuma daga JS daga SS1 zuwa SS3 ministry ta ilimi ita ce take samar da wa'innan malamai to malaman nan hun za a samar da su ba sai fa an yanda da ingancin su a rika kula da su ana ba su training regularly training wannan training za a rika ba su shine zai sa su zama malamai kuma su koyar da abin da ake so su koyar
to sun yi magana akan yadda ya kamata a ce ana ba wa malamai koyarwa ta sosai. To kin ga wannan ya shiga cikin maganar kashe kuɗi dai.
Ai sai da haka gaskiya ita ma babban matsala ce, rashin ba malamai. Rashin
ita wannan training din
kuma da ake yi, kuma yadda duniya ta ci gaba sai an samu ingantaccen
horo,
ingantaccen horo nake so ce na malamai don samu mu karaba mu baya kwarai, duniya kan ta ci gaba tunda kullun abu sabon abu ke fitowa.
Ai shirin ba ta sani wannan da kinji turan Hausa za ta tsire kai watsa turan ce mai fatara
ta insha Allah.
To adalla, to haka yake sai mu ce bari mu ci gaba da kashi na uku na wannan hira, wanda kuma sun yi magana ne a cikin wannan zaure tare da wakilinmu kamar yadda muka ce Zaharuddin Sani Funtuwa a cikin shirin yau da gobe, inda ya ci gaba da tambayar
Malam Iro, kana ganin yadda ake hidimar samar da kuɗi na waɗannan tafiyar da al'amura na karatu musamman na makarantun primary da secondary, waɗannan kuɗi idan aka ce an sake su kara zube, kana ganin me zai faru?
Kamar yadda kai ma aboki na tambaya kace ya ake ana samun kuɗi, ana samar da kuɗaɗe na tafiyar da waɗannan ayyuka, zan dan dawo baya kenan. Malam Abubakar ya bada amsa, ya ce kamar akwai federal allocation da ake turo ma jihohi, sannan kananan hukumomi kuma akwai wannan joining account da ake yi su ma ana turo musu kuɗaɗen su. So gwamnati ba za ta iya, bai kamata ma a ce ta saki kuɗi anyhow ba yadda za a dinga.
To kana ganin su kananan hukumomi bai kamata a saka musu kuɗi ba kenan?
Eh, kananan hukumomi bai kamata a saka musu kuɗi directly ba. Ya kamata a ce a tsaya a diba me kuke bukata kananan hukumomi. A mana bukata kaza, mana bukata.
Saboda me yasa ka ce haka?
So abin da yasa nace haka, za a rage bandartar da kuɗi yadda gwamnati ba ta bukata haka. In aka saka ma kananan hukumomi da kuɗaɗe, barnar za ta yawa, amma in ana taka tsantsan me kuke so ku yi, wani irin aiki kuke so ku yi, a muna so mu gyara hanya da ta tashi daga kaza zuwa kaza, ku rubuto nawa za ta ci.
Yanzu kamar yadda ake gyaran makarantun nan, kana ga inda kananan hukumomi aka ba za a samu damar gudanar da waɗannan ayyuka ba. Malam zai me zaka ce?
Eh, kusan gana wata magana ne, su ka san waɗannan kuɗi baki daya ya ake suke zuwa. Akwai kuɗi da suke zuwa daga wannan international donors irin su World Bank, UNICEF da sauransu, wanda yawanci shine ake cewa counter funding. Wannan counter funding din in su ma waɗannan kananan hukumomi za a zo, yanda waɗannan mutanen ke bada kuɗaɗen su ma jahayen take koordinate take duba, su ma in za a duba su dan za su yi aikan yanda ya dace din, saboda shi in ba Bature zuba kuɗin sai ya tabbatar me za ka yi, a ina za ka yi shi, duk wani record da kake bukata sai ya tabbatar yayi, saboda za a ga ana masa aika in ka fara rami ga inda za a aikin nan, ka dauki hoto ka tura musu, kai foundation ka tura musu, ka so tsakuwa ka tura musu, komi za ka yi har zuwa karshen wannan aikin, sai ka tabbatai kai musu wannan aikin. Kusan haka suke yin wannan aikace-aikacen. Saboda haka su ma kananan hukumomi in za a iya saka musu kudaden nan, amma sai an tabbatai za a yi supervising din waɗannan ayyukan da za su yi yanda ya dace.
To Malama Aisha, wani bayani zake mai saro? Gashi kamar ana ganin in aka saki kuɗi kara zube, harkar ilimi tana iya durkushewa. Shi yasa kila cikin bayanin ki da ya gabata kin yi bayanin cewa ya kamata su gwamnatoci na kamar gwamnatin jiha haka su sa ido wajen tafiyar da waɗannan kuɗi. Akwai wani bayani zaki?
Gaskiya ba abin da zan ce, hede in ce gwamnati tana kokari sosai, saboda tana kawo alli, tana kawo, tana bada mali ta tafai a raba ma yara. To ana yin haka ne din a taimaki iyayen yara. So abin da ya kamata kawai malaman da abokin magana ta yi magana, ina da ja suna da laifi. Kaman kaga makaratu tsakani ga Allah gwamnati ta dauke ka, bai kamata ka ci amanata ba. Maybe ka kama yanda zaka koyar da danka, ka bashi tarbiya. Ka gane, kamar yanzu in aka baka kuɗi kaman ana biyan ka duk wata, kaman kai kwana biyu baka zo ba, akwai matsala. In kana gudun kafi karfin kaman manaja gaba ɗaya wanda yake ɗaukar sunaye, kana yana kaman dan gaban goshinka ne shi da sauransu, to wajen Allah fa. Kuma sanan yaro ya shigo ya koma ya ce ba a koya mana komai ba, kai kuma nan gwamnati ta taimake ka ne dan ka taimaki kanka da kanka da iyalinka. Kaman a ce ba ka da jali ne, wani ya baka jali, koko kana tsare mai wani abu, Allah ya ɗaukaka ka, ka rike gaskiyarka, to zai iya baka dinka tsaya da kawahuwanka.
To Malam Abubakar, ka gamsu da yadda ake kashe kuɗin a gwamnatance, ka gamsu?
To zamu yi cewa gaskiya alhamdulillah muna kallon yanda gwamnati ke ta kashe kudade kuma wanda duk jama'a kowa yana gani ta yanda ake ta gyare-gyaren makarantu alhamdulillah gaskiya tunan gurin mu zamu dan samu nutsuwa sai dai abin da zan kara akai shine tabbas da ana suka wa kananan hukumomi kudaden su to da sai aikin ya fi haka
to duk abin da dai ake so ayi a gudanar da ayyuka ne ko kuma kun ce ana gudanar da ayyuka to wani dalili yasa kuke so har sai an sako kudin nan so kuke a rinka watan da su koko
wanda ke iya sanin matsalolin karman ko masu ciyaman ciyaman abin da sa zai iya sani saboda kansulolin sa za su iya kawo mai cewa makarantar kaza ta kware tana bukata a kawo mata tallafi da wuri babu magani tana bukata a kawo mata tallafi da wuri makarantar kaza tana bukatan malamai wannan kansulan nan wannan ungwar shi kadai zai iya zuwa yazo ya kawo koken shi da wuri a samu kuma biyan bukata
Malam Abdulaziz kaje da abokin bayanin mai ya kamata kudi su rinka shiga ko ina domin gudanar da aiki da ka ce baka san mai da ake samu wadannan kudade ba to yanzu ka san yadda ake kashe su to wani bayani zaka yi mun
to a bayanin da zan yi shine na farko dai har yanzu ina nan kan magana dai ta daukar malami
to malama Aisha to yanzu tambayar da nake so ummaki ke a matsayin ki na malama Aisha ana ta tafi da harkokin ilimi a ganin ki waye ke tallafa mu harkokin ilimi
gwamnati ita ke taimaka kaman dun wani gyare-gyare da sauran su yanda ake zidda kuɗi oba a gyara ba ha'inci da sauran su in ba gwamnati ba wa zai gyara haka ka gani ko taimakawa da ake kawo wannan kujeru a makaranta ana sa fankoki da sauran sabida iyaye su ji dadin taimakawa suna turo ƴaƴansu ne a tsanake ba cikin wani abin nan ba su yi ilimi kuma abin da nake kara
kin ce gwamnati take bada ilimi ba ki ganin akwai wani shi ma wanda yana tallafa ma ilimi
gaskiya ban sani ba saboda duk wani gyare-gyare da sauran su zamu ji an ce gwamnati tunda kai ba karatun nan kai ba kana so kai Allah dai bai yadda ba
kuma gwamnati ta wani mataki
ta katsina masari
malayin zit an ce ana ta gudanar da harkokin ilimi wa yake tafiyar da wannan harkar ilimi
yi magana kam sosai ni ko ina son karin haske ko karin sani yadda tasirin tallafin gwamnatin tarayya yake ga wannan inganta harkar ilimi
musamman kalubalen da ke tattare da yadda za a kalubalen da ke tattare da abin da tattare da su
yadda za a magance
da kuma yadda za a magance su
to kalubalen abubuwan da ake fuskanta
din kaga sun lissafo su kuma da yadda za a yi din nan
musamman ma kin ga sun maganar da suka fa ba muhimmanci din nan a cikin wannan shine accountability a turanci wato saka ido yawa to mako mai zuwa in Allah ya so zamu nemi wanda yake kwararre ne a wannan fanni na ilimi idan muka ji karshen tattaunawa da ta rage ɗan kaɗan na cikin wannan tattaunawa da suka yi da shi Zahiruddin sai mu kawo shi wancan gwani a bangaren ilimi sai mu ji me zai farfasa mana ya abin yake da kamar yadda kuke kalubale yanda za a magance shi da sauransu to kusance kafin dai in yi sallamar da ku Maryam akwai ɗan sako ɗaya ko biyu bari mu faɗa daga shafin Facebook live
sun
ta magana kala yace salamu yau da gobe kwanaki da yawa yace mun ji shi shiru yana gaishe mu daga
gani
ɗan Nijar eh kore ko kwana biyu mu jiyo shi ba sai wani kuma da fushin sa yace akan me menene amfanin gwamnati sai kullun a ce dambu ya yawa baya jin mai amma ko lokacin ko kan pensar ko kan biro ba za ka ga an baka ba
eh to Allah sa dace
amin to haka yake
eh to masu sauraro kuna iya tuntubar shafinmu na voahausa.com domin jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
sannan a ci gaba da bin shafukanmu na Facebook da Twitter ta hanyar lalubar sunanmu na VOA Hausa
to yanzu kan duka nan shirin matasa na yau da gobe ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji da kuma Safinatu Sada Sodangi
Julie Levis Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu ne sai kuma Ibrahim Jermai wanda ya hada mu da ku a Facebook live kamar yadda aka saba ni Usman Ahmad daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa zama lafiya Muryar Amurka yau ta tantance Da yi bincike ta tsaro zance Ba ruwanta yau da malalace
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.